Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8 da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji ci gaban hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Najeriya, Atiku Abubakar, game da yadda jam'iyyarsa za ta dauki matakin shawo kan matsalar tsaro a yayin ziyararsa zuwa Washington.
A gyara tsarin mulki domin muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi irin waɗannan ayyuka, a cikin mu gyara tsarin mulkin Najeriya.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumomin ƙasar suka fara nazarin sabbin hanyoyi da za a ɓullowa mutanen da suka maida bara sana'a. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa tun kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Bangarorin da ke rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha sun amince da zagaita bude wuta, inji mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Afirka Olusegun Obasanjo ya faɗa yau Laraba, bayan mako guda da fara tattaunawar zaman lafiya a Afirka ta Kudu. Yakin da ya barke a watan Nuwamba shekarar 2020, inda ake fafatawa da dakarun yankin Tigray da sojojin Habasha da kawayenta, waɗanda suka haɗa da dakarun wasu yankuna da na makwabciyarta Eritrea. Rikicin da ya ɓarke, wanda a wasu lokuta ya bazu daga Tigray zuwa yankunan da ke makwabtaka na Amhara da Afar, ya hallaka dubban mutane, ya raba miliyoyi da gidajensu, da kuma barin ɗaruruwan dubbai cikin yunwa. Babu ko ɗaya daga cikin sojojin Eritrea ko na yankin da ke kawance da sojojin Habasha da suka shiga tattaunawar da aka yi a Afirka ta Kudu, kuma babu tabbas ko za su mutunta yarjejeniyar da aka cimma a can. Yau Laraba, Rasha ta faɗa cewa ta koma cikin yarjejeniyar jigilar fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar al-Aswad. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaro ta ce, tarayyar Rasha ta yi la'akari da cewa tabbacin da aka samu a halin yanzu ya isa, kuma ta koma ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar. Rasha ta dakatar da shigarta a ranar Asabar da ta gabata, bayan da ta yi zargin cewa Ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen kai hari kan jiragen ruwan Rasha. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka kulle yarjejeniyar Rasha da Ukraine da sake dawowa da jigilar hatsi da ake yi a Ukraine, tare da ba da damar jigilar takin Rasha a watan Yuli, yayin da ake fama da ƙarancin abinci a duniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zaben rabin wa'adi a Amurka ke karatowa, jam'iyyar Republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar Democrat na neman iko da majalisar wakilai, duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakonsu. Mutane sun yi tunanin cewa 'yan Democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin, kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito, inji Michael Lee, babban lauyan cibiyar demokuraɗiyya ta Brennan. Ko da yake har yanzu akwai yuwar 'yan jam'iyyar Republican su yi nasara a majalisar wakilai, inji shi, kowace shekara goma ana sake fasalin gundumomin majalisa da ya daidai da sauye-sauyen al'umma, da tabbatar da cewa kowane ɗan majalisar wakilai yana wakiltar kusan adadin mutane iri ɗaya. Amma yadda aka zana sabbin iyakoki da al'umomin da sabbin gundumomi za su iya amfanar jam'iyyar siyasa ɗaya ko kuma ɗayar. Hukumomi a ƙasar Somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan Somaliya miliyan 8, wato rabin al'ummar ƙasar. Birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin Somaliya, Baido, yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tsere wa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni. Ƙungiyoyin bayar da agaji da hukumomi suna neman taimakon ƙasashen duniya don hana ci gaba da asarar rayuka. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan shine fari mafi muni da aka yi a Somaliya cikin kusan rabin karni, da ya kashe miliyoyin dabbobi tare da sanya kusan mutane miliyan 8 da suka hada da yara miliyan 1 da rabi na fuskantar yunwa. Rashin samun damina karo na biyar a jere da ba a taba ganin irinsa ba ya raba sama da 'yan Somaliya miliyan 1 daga yankunan karkara zuwa birane kamar Baido. Hukumomin Amurka sun bayyana damuwarsu a jiya Talata game da barazanar da Iran ke yi wa Saudiya. Takakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa muna ci gaba da tuntuɓar juna ta hanyar soji, diplomasiya, ta hanyar leken asiri tare da Saudiya, kuma ba za mu kasa a gwiwa ba wajen kare muradunmu da abokananmu a yankin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press da Wall Street Journal sun rawaito a jiya Talata cewa Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da Amurka game da yiwuwar kai hari. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya faɗa a amsar tambayar da aka yi masa kan rahotannin cewa jami'an sojojin Amurka sun ci gaba da nuna damuwa game da halin barazana a yankin. Muna tuntuɓar abokanan aikinmu na Saudiya akai-akai dangane da irin bayanan da za su iya bayarwa akan haka, in ji Ryder. Amma abin da muka faɗa a baya kuma zan sake maimaitawa shi ne cewa za mu tanadin 'yancin kare kai da kare kanmu a duk inda sojojinmu suke, ko a Iraki ko kuma a wasu wurare.
To, a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Nigeria, Atiku Abubakar, ya bayyana cewa idan jam'iyyarsa ta kafa mulki za ta dauki matakin shawakan matsalar tsaro daga tushe. Dan takarar kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Nigeria ya bayyana haka ne a hira ta musamman da sashen Hausa yayin ziyarar da ya kawo tashar ajiya.
A gyara tsarin mulki domin muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin Najeriya. To kafin a gyara tsarin mulkin Najeriya, muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin 'yan sanda da kuma masu tsaron lafiya, kuma mu sa musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu ya zamanto wanda ba zai sa su shiga wasu halaye ko na cin hanci da rashuwa da sauransu ba. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke so.
Wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron da yake da wuya shi ne ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a gaisa, misali masu sata mutane, masu kisa, masu boko haram da sauransu. Kana ganin zaka gwamnatin ka za ta nemi yankin hukuncin kisa akan duk wanda yake
fara wannan? Ba abin da zai hana mu yin haka, ba abin da zai hana mu. Muna da niyya mu samu haɗin kan musamman alƙalai. Na ɗaya su tabbatar da idan mun kai waɗannan ƙararraku gabansu sun yi hukunci da sauri-sauri, kuma mu aiwatar da hukuncin nan da suka yi.
An ce akwai ma'aikatan tsaro kuma guda 17 a Najeriya. Za ka sake fasalin su ne don su iya aikin nan ko kuma wanda ke akwai ne kawai za a ci gaba da aiki da su?
Tunda dokoki ne suka kafa su, a cikin hanzari ba za mu iya cewa mun rushe su ko mun wargaza su ba. Abin da nake faɗa a nan shi ne za mu ƙara yawan su, ma'ana ma'aikatansu da kuma kayan aikinsu da kuma koya musu yadda za su yi aikin din. Waɗannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da gwamnatin Amerika da su taimake mu a cikin waɗannan abubuwan.
Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar kenan a hirar shi da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Hukumomin jamhuriyar Niger sun fara nazarin sabbin hanyoyi da za su bullo wa mutane da suka mai da bara sana'a bayan la'akari da yadda wasu 'yan ƙasar ke ɗaukan yara ƙanana zuwa ƙasashen waje. Wakilinmu Salamu Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Dukkan ministoci da manyan daraktocin da ke da hannu a maganar yaƙi da bara a matsayin sana'a ne suka hallara a babban taron da Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya jagoranta da zumar tantauna hanyoyin da za a bullo wa wannan al'amari da ke kokarin fin karfin matakan da aka dauka a baya.
Settlement concernera et la mendicité à l'intérieur du pays et la mendicité à l'extérieur du pays.
Prime Minister na Niger ya ce wannan yaki za mu yi shi a nan cikin gida da waje. Matakan da za mu dauka domin tunkara wannan matsala misali ne na yadda abin yake a kasashen waje waɗanda tun dadewa suka haramtar da bara. A irin waɗannan kasashe an kafa cibiyoyin ajiyar mabarata inda idan aka yi katarin kama mutum sau biyu saboda laifin bara ba zai samu kulawa daga ofishin jakadancin kasarsa ba. Saboda haka ba makawa hukunci zai hau kansa daidai da abubuwan da dokokin wannan kasa suka yi tanadi. A nan kasar mu shirin da muka sa gaba shine ya kamata mu fara tunanin kafa cibiyoyin ajiyar mabarata da nakasassu ta yadda za a ajiye mabaratan da aka hana wa ketar iyaka kafin kammala aikin tantancewa don mayar da su garuruwan su na asali.
Nous avons la matière première qui nous permet d'élaborer ce programme. Il y a beaucoup de documents dont j'ai parlé.
Ya ci gaba da cewa mun tanadi dukkan matakan da za su bamu damar samun nasarori a wannan yaki. Muna da takardu da dama. Akwai dokokin hukunta mabarata da dillalan da ke fitar da su zuwa kasashen waje. Saboda haka ya kamata a yi tsayin daka don tabbatar da doka. Haka kuma mun umarci jami'an tsaro su tsaurara matakai akan iyakokinmu. Mun kuma ba su dama idan suka ga gungun mabarata na kokarin ketare iyaka to kada su bari su tsallaka. Su kuma dauki matakan mayar da su yankin da suka fito.
Ce groupe là soit empêché de sortir de la frontière.
Dubban mabarata ne gwamnatin Niger ta kwaso daga Senegal da Ghana a bana, galibin su mata da yara kanana. Girman wannan matsala ya sa kungiyoyi masu zaman kansu irin su ONG Graspi suka shiga yunkurin fadakar da jama'a kaskancin da ke tattare da abin. Dr. Dodo Alhashi Sani shine shugaban wannan kungiya.
Kimal kasan nan ta tarihi a fuskar duniya kuma abin da yake taba al'ummar mu mata musamman kabata kimar kasar ka kabata kimar al'ummar ka cikin sake Hausawa.
A sabon shirin da ta sa gaba gwamnatin ta Niger a cewar Prime Minister Uhumudu Muhammadu za ta fara ne da ayyukan waye kai sannan a mataki na biyu za a fara hukunta waɗanda aka samu da laifin bijirewa doka. Sai mataki na uku wanda zai ta halaka wajen yi wa mabarata rakiya da nufin fitar da su daga harkar bara dabi'ar da aka yi amanar cewa haramtaccen abu ne da wasu ke neman mayar da shi madogara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida salamanmu na Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar. yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman.
Shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce za a sauya fasalin kudin Najeriya naira 200, naira 500 da naira 1000. Akan haka, ni tattauna da wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho domin in ji yadda suka ji a game da wannan mataki na babban bankin Najeriya.
Usman Ahmed Kyauta, shugaban Ushugu babban birnin jihar Osun.
Ya kuka ga matakin da babban bankin Najeriya ya dauka na niyyar canza fasalin kudin Najeriya?
To ni da gaskiya a nawa ra'ayin gaskiya ni tsarin yayi daidai.
Saboda me kace wannan tsari yayi daidai?
Saboda gaskiya ni na ganin idan akai haka zai karfafa tattalin arzikin kasa da kuma farfado da tattalin arziki na kasa baki daya.
Kana ganin ci gaba da amfani da waɗannan kuɗin na Najeriya yana sa darajar naira ta rage a idon duniya?
Gaskiya ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗe gaskiya ba shine zai sa darajar naira ta tashi ba, amma gaskiya ni alawa tsarin shi wannan amfani canza safarin wannan kuɗi da za a yi shine ma zai sa darajar naira ta ƙara tashi, saboda in aka duba ta fuffa tattalin arziki kaman akwai waɗanda ya zamanto sun bakwai irin kuɗa a cikin gida da sauransu, musamman ma 'yan siyasa da wasu attajirai wanda kuma wannan kudi sun kisa fito su yawo a cikin tsakankanin al'umma. Amma yanzu idan aka ce an canza irin wannan sufurin wannan kudade da sauransu, wanda kudade suka shige su aka dan buye su za su fito su yawo a cikin jama'a, kuma ka gani musamman ita ma babban bankin Najeriya shi ma zai samu kuma kudade su dawo gurinsa, kuma ya zamanto jama'a su ma sun samu walwala. Yana waje hamma
to idan baka manta ba a shekarun baya an taba yin canjin kuɗi a Najeriya, a wancan lokacin kana ganin wannan canjin yayi sanadiyar ƙara bunƙasar ko haɓakar tattalin arzikin Najeriya?
Gaskiya wancan tsari dai zamu iya cewa ba a samu ci gaba kamar dai a bisa wannan ba, saboda lokacin idan muka duba ba mu faɗa matsalin wannan din tattalin arziki da muka shiga, matsalin tattalin arziki da muka shiga a irin wannan lokacin ya sha bamban da wancan lokacin.
Abaga Ahmed Fulani ne mazamin Ekiti ne.
A nan jihar Ekiti kuna da labarin cewa babban bankin Najeriya yana da niyyar sayar fasalin kudin Najeriya.
Lalle muna da labarin wannan magana Allah ya so. Lalle na ji labarin.
To ya kuka ga wannan mataki na babban bankin Najeriya?
Tsara ne kenan, ƙananan kuɗi ba aiki da su kenan, irin naira 20 naira 10 kenan ba aiki da su kenan.
A'a ba su ba, babban banki ya ce zai sauyawa naira 200, naira 500 da naira 1000 fasali ne.
Ko suka ci aka gani za a mai shafa 2500 ne ko gaskiya ne ko kare da ni wallahi ina maka ta dan baba akai.
Kamar yadda babban banki ya ce zai soya ma naira 200, 500 da naira 1000 fasali, kun gamsu da wannan matakin?
Gaskiya mutanen da kana a yanzu suna da yawa gaskiya, kuma wani zai kace suna cewa gaskiya su dai gudan gara da naira din sun yi musu, sun yi musu.
To kai a naka ra'ayi wani ya yi ma waɗanda muka aiki da su koko a sauya musu fasali?
Gaskiya ra'ayi na ni dai kan na ganin su gaskiya ba lahi suna da kyau.
To a ci gaba da amfani da su?
A ci gaba amfani da su gaskiya, ni ma dai dan haka
wato ka ba da naka goyon baya?
Na ba da naka goyon baya gaskiya, duk ne na ga sha su gaskiya.
Sunana Muhammad Falalo Ahmed, chairman daga Akure Ondo State.
A nan jihar Ondo a birnin Akure, me za ka ce a game da batun canza fasalin kudin Najeriya?
Gaskiya lamari maganar canza fasalin kudin Najeriya ya dan taya mu da hankali sosai, musamman mu 'yan kasuwa.
Saboda me?
Saboda mun sani muna da labari ko ba ai da mu ba, a zamanin lokacin da aka canza kudi mun samu labarin sakamakon 'yan kasuwa da suka shiga wahala da tashi hankali da karewar tattalin arziki da rashin yanda za a yi a wannan lokaci. Ko yanzu muna tsoron haka ta faru da mu 'yan kasuwa. In dai gaskiya ne, mu gaskiya ba ma farin ciki a yi haka a cikin wannan lokacin da muke ciki na faduwar naira ƙasa, na da kuma da raguwar tattalin arziki da karewar tattalin arziki da rashin tsaro na ƙasa. A yanzu halin da muke ciki na yunwa da fatara da talauci, kuma a ce za a sake canza kuɗi, wahalar da muke tunanin za ta biyo baya sai ta fi wahalar da muke ciki farko.
To idan baka manta ba a wancan lokaci an ba da ƙaramin lokaci ne, wannan kuma an ɗibi lokaci mai tsawo, ba ka ganin cewa ba za a kai ga irin wancan hali da aka shiga bana da wanda ya ba da wahala wurin canza kuɗaɗe?
To a gaskiya ni dai a bangare na da sauran mutane da nake ji suna ƙorafi akan wannan canjin, gaba ɗaya mu waɗanda ba su sani ba sai a wannan lokacin sun fi waɗanda suka sani yawa, saboda farko da aka zo da magana an doke ta almara, kamar lokacin da mai martaba sarkin Kano, tsohon sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamido Sanusi yana gwamnan bankin kasa lokacin yayi ba da sanarwa ya ba da shawara ga a fito da kuɗi irin 5,000 haka da sauransu muka ga abin an yi kamar an yi shan ruwan tsuntsaye muka yi tunanin wannan ma a haka a yanzu tun daga dan kasuwa na kasa har na sama majority ba wanda yake da shirin haka sai dai kawai aka ji hakan ya zo muna
to babban banki yana ba da hujjar cewa idan an ka canza waɗannan kuɗi zai zaburar da naira kuma ya kauda irin mugunyar faduwar da take yi idan ka kwatanta ta da kuɗaɗen waje kamar dala ba ka ganin wannan zai amfani Najeriya da ƴan Najeriya
to abin tsoro shine mu Najeriya an yi ta mana zuro-zuro ba mai zurfi ake ce mana so nawa ana faɗa mana cewa za mu samu ci gaba tsaro za a farfaɗo da tattalin arziki da sauransu har yanzu dai ba wani abu wanda muka samu muke tunani za mu yi alfahari da shi cikin alƙawuran da aka dokar muna an yi mana biyu waɗanda za mu yi tunani a kansu mu ce wai wannan ma zai faru
idan ka dubi irin matsayin naira idan ka kwatanta ta da dala da ma sauran kuɗaɗen waje irin su euro irin su liyar da dai sauransu ba ka ganin cewa naira daraja ta ƙasa sosai watakila wannan canji zai sa ta haɓaka
to hasan tambuwal gara da kace watakila dan watakila ne kan gara da na fata ba tun farko cewa mu an yi dai ana cewa za a yi amma har yanzu ba ku mai ba
sunana Alhaji Mustafa Sarkon Shagamu. Mazaunin Ogun State, Sarkon Shagamu.
To a nan jihar Ogun yaya kuke kallon matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na canza sabbin kuɗi?
Mutane suna yabawa wasu suna sukan lamarin. Sai dai mu akwai da yaushe muna addu'a abinda ya fi alkhairi Ubangiji Allah zaɓa mana shi.
To kai kana cikin masu yabawa ne ko masu sukan lamarin?
A ni ina cikin masu yabawa. Ka san abinda Hausawa suke cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi ba. A wannan muna masa kan ya hango mana alkhairi ne.
Me kake tsammanin za a samu idan an canza fasalin kuɗin Najeriya?
Insha Allah muna zaton nairan mu za ta ƙara daraja. Nairan Najeriya sai ta ƙara daraja. Ai ba komai ya kawo wannan matsalar ba mutane ne ke kwasan kuɗin nan suna dankare su a gida. Yanzu daga fito da wannan doka zuwa yanzu akwai hotel da nan yake Lagos. A rana ɗaya sun yi cinikin naira biliyan ɗaya da wani abu. Kuɗin yana hannun mutane 'yan siyasa sun ɓoye kuɗin nan sun ajiye su a gida.
Kana ganin cewa wannan canji da za a yi zai sanya masu kuɗi boye su fito da su
insha Allah wannan canji da za a yi ko a juma kafin bawan Allah ne ya sauka sai an ga wannan canji
sunana Muhammad Bello Yusuf mazaunin Lagos ne
kun samu labarin sabon canjin kuɗin da babban banki zai yi a nan gaba
mun samu labari
ya kuke kallon wannan mataki na babban bankin Najeriya
mataki ne na durkusa bayan Allah ana cikin halin haula'i ana wayo yanzu kuma sun zo sun kara dan barama mutane wata masifa
amma babban bankin ya ce zai canza kuɗi ne min darajar kuɗin Najeriya naira ta yi sama.
Naira na yin sama talaka ana cikin halin matsi ana cikin halin talin arzikin kasa ya kare.
Kuma wasu na da ra'ayin cewa idan an canza waɗannan kuɗi waɗanda na ɓoye ɗimbin kuɗi za su fito da su domin su zagaya jama'a su amfana.
A kuɗin Najeriya a ce an ba da kwana 47 a canza su.
Kana ganin wannan lokaci ya yi kaɗan ne?
Ya yi kaɗan wannan lokaci ya yi kaɗan ko kuɗin jiha guda ba a iya canzawa a kwana 47 Najeriya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Tsaffin masu koyar da Crahas of Oak wasa Hamza da Oben tare da mai koyar da mai tsaron gida na club na Eric Amfonsa sun ɗaura aniyar kai ƙarin club da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana akan ƙin biyan su diya a dalilin ra'ayinsu na sallamansu daga club ba a kan hanya ba. Fobia dai ta yi hannun riga da masu koyarwan guda biyu da mai gidansu Samuel Buidu a watan jiya. Tsaffin masu koyarwan sun rubuta wa club na lokacin ta daban-daban suna buƙatar a biya su haƙoƙinsu amma kira suke a banza babu amshi daga kluban akan haka dai sun ƙosa da irin yadda ake musu kuma sun ɗaura aniyar kai ƙararsu ga FA ɗin ƙasar Ghana. Ɗan wasan gaba na ƙasar Uganda Steven Dese Mukwala ya bayyana da jin daɗinsa da ƙwallon farko da ya zira wa Asantikar Tako SC a lokacin da sun ta lallata kinfai sallah. Makwala ya zira kwallon farko wa Porcupine Warriors a wannan lokaci da sun ka lallata kinfai sallah na ci uku da nema a Premier League din Ghana a ranar Litini. Mai shekara 23 yana ta neman zira kwallo wa clubin tudda ya haɗi da su gabanin su makakan shekara 2022 zuwa 23. Mataimakin mai koyarwa na Black Stars coach Masoud Didraman ya nuna cewar masu aikin fasaha na Black Stars suna da ƴan wasa 500 da suke sa wa ido gabanin gasar cin kofin duniya na shekara 2022. Manufar wannan mataki ita ce hada manyan ƙwararrun ƴan wasa duk faɗin duniya su taimaka wa Black Stars ta yi tasiri a gasar da za a yi a ƙasar Qatar. Hikimar da ke tare da haka inji Didraman ita ce tabbatar da tsarin aiki wa Black Stars da sauran kungiyoyin kwallo na kasar. Muna fadada tsarin farautu ɗan wasa kuma yanzu haka muna da kimanin ɗiyan Ghana 500 a lissafin mu. Reading FC ta wallafa wani sabon waka wa Baba Rahman domin nuna gamsuwar su ga gudunmawar ɗan wasan baya na Ghana. Rahman dai ya koma clubin ne karo na biyu a rocikin watan Satumba amma ya sha hankalin masoya. Magoya bayan Reading sun narke da soyayya saboda duka lokaci dan wasan na baya yana burge sa ainin kakannin dan wasan mai shekaru 28 ya samu rauni wanda ake saran zai janye shi daga wasar har watan Oktoba, amma cikin hanzari ya koma ba kamar yadda aka zata ba, kuma ya burge ainin a wasanni uku na ƙarshe da yayi. Ta Alex masoyin clubin ya tweeta waken na magoya bayan Reading suna rerawa yayin wasannin club. Labarin wasannin kinan Radwan Lamuk Yara Bas Sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaidar Radwan Allah yanzu kuma sai labare a manfa a takaice.
Bangarorin da ke rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha sun amince da tsagaita bude wuta, inji mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Afirka Olusegun Obasanjo ya faɗa yau Laraba bayan mako guda da fara tattaunawar zaman lafiya a Afirka ta Kudu. Yakin da ya barke a watan Nuwambar shekarar 2020 inda ake fafatawa da dakarun yankin Tigray da sojojin Habasha da kawayenta waɗanda suka haɗa da dakarun wasu yankuna da na makwabciyar ta Eritrea. Yau Laraba Rasha ta faɗa cewa ta koma cikin yarjejeniyar jigilar fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar al-Aswad. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaro ta ce tarayyar Rasha ta yi la'akari da cewa tabbacin da aka samu a halin yanzu ya isa, kuma ta koma ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar. Rasha ta dakatar da shigarta a ranar Asabar da ta gabata bayan da ta yi zargin cewa Ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen kai hari kan jiragen ruwan Rasha. Yayin da zaben rabin wa'adi a Amurka ke karatowa, jam'iyyar Republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar Democrat na neman iko da majalisar wakilai, duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakonsu. Mutane sun yi tunanin cewa ƴan Democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin, kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito, inji Michael Lee, babban lauyan cibiyar demokuraɗiyya ta Brennan. Hukumomi a ƙasar Somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan Somaliya miliyan 8, wato rabin al'ummar ƙasar. Birni mafi girma a jihar Kudu maso yammacin Somaliya, Baido, yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tsere wa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladas question tare da Baba Makeri da suka hada mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.